Saka
mai wuya.
In kaddiba ita ma rasha din kada mu yi babban zato gare ta. Ma'ana yadda ba mu hoyar dufa ko ba mu yadda a kawo sojan Faransa ba Nijar. Ba mu yadda da a kawo sojan ƙasar Amerika ba. Haka yau ma ba mu yadda da a kawo turaren rasha ba.
Su ne mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci. Wannan kucece kuce. Wannan ka bar shi cikin bakunan ƴan siyasa. Ya za a rajeje ne ya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai. Ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaki ta'addanci ko?
Abin da muke shakko idan muka kawo su jan rasha, rabka su ma ɗin za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikinsu. Alhali su ɗin ba su gama cin gajiyarsu ba. Idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa, to za mu iya samun matsala fiye da wanda saboda su ba su da jinƙai, ba su da tausayi, kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaraɗiyya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Shin ko wani dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta Nijar a ƙarƙashin shugabancin Janar Abdulrahman Tchiani take juya bayanta ga ƙasashen yammacin Turai tana fuskantar na gabaci? Me ya amfanin da Nijar za ta samu daga ƙasashen Rasha da China idan aka kwatanta wanda ta taɓa samu a can ba daga ƙasashen yammacin Turai ɗin? Sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da Rasha na cewa irin yadda Nijar ta ga bayan Faransa yanzu take neman ganin bayan Amurka idan ta gaji da Rasha ba za su rabu lafiya ba. Duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba a ciki gaba da muhawarar da muke kawo muku a yau tsakanin Ibrahim na Maiwa da Sule Umaru dangane da sabuwar alƙalin diplomasiya, tattalin arziki da soja da jihohin Nijar ke ɗauka. Ba ta da ɓata lokaci ba, yanzu na sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa Sule Mumuni Barma da kuma bakin nasa.
In kaddiba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta. Ma'ana yadda ba mu hoyar dufa ko ba mu yadda a kawo sojan Faransa ba Nijar, ba mu yadda da a kawo sojan ƙasar Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turaren rasha ba. Kamar yadda nake ma ɗan jinma da ɗan jinmai mai musamman su na rasha yau sun yi lalata. Menene lalata su? Saboda wato rashin aƙida, tausayi da demokaraɗiyya da aka gare su. Kaka Faransa an ce mata ta tai da kyar da kyar ta bada bai. Amerika an ce mata tai tana nan tana soyayya. To ita Rasha in ta ce takiya takiya na. Misalin da zan ɗauka ma shine misalin wato Aminiyarta, abokiyarta, makwabciyarta Ukraine, wanda yake da suna jima juna, yau tana babbakanta. Ba tausayi, ba jinƙai. Abin da muke shakko idan muka kawo su jan rasha, rabka su ma ɗin za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikinsu. Alhali su ɗin ba su gama cin gajiyarsu ba. Idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa, to za mu iya samun matsala fiye da wanda saboda su ba su da jinƙai, ba su da tausayi, kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaraɗiyya. Kenan yaƙin da za a yi da rasha zuwa gaba zai zama abu mawuyaci fiye da wanda kenan kurakuran da aka yi a yi kokari a yi hannu da su domin kuma kada a shiga cikin irin Najiya.
Akan harkar nan ta ƙara kusantar ƙasashe irin su China, Russia, Turkiya da Iran daidai lokacin da aka juya wa ƙasashen yammaci na Turai da su irin su America baya, shin wani irin amfani ko rashinsa Nijar za ta samu? Batun tsaron nan shi kaɗai ne kake gani abinda ita rashin za a iya amfana da ita
ba shi kaɗai ba ne ba, amma shi ne umul aba'isa abinda kawo rasha a ƙasa, sojojin rasha a ƙasar Mali kuma sun samu ci gaba, an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi. To mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a juma ba mun ka ƙarfafa damƙon zumunci tsakanin rasha da ƙasarmu ko? Kuma ka gani ai balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa rasha, hukumomin rasha suke zuwa nan ga ƙare da ƙarau, sai ba da dama ta a samu a yi rajejeniya daban-daban. Mun yi rajejeniya ta hanyar yaƙi da ta'addanci, akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki. Wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta, sai ga shi kayan yaƙi na lokaci waɗanda ake so mun ga su na Rasha ta kawo mana su kuma ta kawo mana sojan Rasha wanda za su ba su zo jin mu horo dan saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aiki
kayayyakin nan ma ana maganar kamar ba a fayyace shin kallafi ne ko kuwa an saida wa Niger su ne babu ƙarin bayani akai
su ne mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaki da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa wannan kutece kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar cikin baku nan ƴan siyasa mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi ubangiji Allah shi kama muna da sabin abu kanmu na kokowa mu yi kokowa mu ƙare da ta'addanci cikin ƙasar mu mai dokoncin hankali ya za a rajeje ne ya kuma akwai mu ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ci nasara ko to mun samu an kawo mana su yanzu in ma saye ne ni an matsalar shi tunda ai arzikin mu ya kamata ya ce a ce arzikin mu yana ba da dama ta a kare mu in arzikin mu bai kare mu ya unwane arzikin mu nan baya da muka huto tsahin mai kwanta waɗanda aka yi ma juyin mulki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke dangwalewa suna sawa cikin aljihunsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sace an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabin hukumomi waɗanda arzikin mu unwani aka yi da shi dan saboda a kare mu alhamdulillah kuma mun san za a samu sakamako mun ma fara ganin sakamako a tunda an yi lokacin da ta'addanci kullum sai ya saka an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko kuma in ce ya ma kare to muna fata ubangiji Allah ya kara mu domin kwanciyar hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu maida hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki wagar jeje ne da hulɗa da dukkan tsakanin mu da Rasha tabbado sakamako wanda zai ba dama talaka Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki ta hanyar kiwon lahiya ta hanyar kwanciyar hankali a yi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da Rasha mu hudda ƙasar mu cikin ƙangi wanda lalar hulɗa da muka yi tsakanin mu da tsohon turawa na Faransa da na Amerika ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakanin mu da Rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanda dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore to waccan baƙar siyasa wadda turawan Faransa da na Amerika suka sa ƴan siyasa mu suna aiwata su san da wannan mun ƙare take nan talaka ba a komai mishi ƙarya
sule muke amfani ko rashin amfanin kusantar kasashe irin su Rasha, China, Iran da Turkiya waɗanda gwamnatin rikon ƙuriya ta juya alƙiblarta zuwa wajen su
misali ka ɗauka prime minister mu ba ya je ƙasar Amerika ba wajen neman tallafi ko kinan duye da akwai abuta akwai umfanin da aka iya samu amma ai kaji mu tafarkin da muke tafi su kan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shine adda wuya shi yasa muka jan hankalin su cewa da lalle alazimu hulɗa da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun gwamnati manin canja cewa da a hita batun kasashen turai ɗai
a ƙara faɗaɗa
saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su kasashen turan wato yamma ke ba da su ma akwai nasu idan kaga akwai umfani da dama akwai tantama fannin gona da fannin tsaro da dama akwai kuma gudunmuwar da za su iya kawo hiye da ma na waɗanda kasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cewa da a yi hattara akan cewa da duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya ji ka ƙarhi ya yi ka wayo to kenan sai ka shirya zaman ka kasashe ne wanda dama idan aka ce sai a hulɗan lallai hulɗan za a yi amma wasu za su zakkuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakkuwa da hankalin cuta shi ne muke cewa ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu fatan yau a ce an haɗa ciki shi yasa muke jan hankali ai hattara a kiyaye idan ka bi masu gaya ma zan cancawa da jami'an tsaro su hidda sakamako tsakanin wata uku na samun shekara gama yan kokarin da sun kai na wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jira su kenan saboda su ce sun ji mulki dan tsaro ya baci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada koko zai sa tsaro har ka tsaro ta yi kyau muna goben bashi kuma muna zuga su 100 bisa kan 100 kenan in dai hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan muriya to yayi kaji abokina ya ce cece na ɗan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema muku ikon muke nema ai mai kyau ai iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi kai mai kyau.
To a gaishe ku to nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba kuma in Allah ya maido mu din. Daya daga cikin abubuwan da za mu duba shi ne maganar kayan yaƙin nan da Rasha ta kawo Niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare Niger ba ne na kare shugabannin sojan Niger ne. Haka ne? Sannan kuma ya ake ganin raunin alaƙa yanzu tsakanin Niger da gwamnatocin ƙasashen Afirka ba waɗanda suke cikin ECOWAS kaɗai ba. Ƙasashen Afirka dai masu shugabannin mulkin demokuraɗiyya wato na fararen hula. Da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin Niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin soja. Duk wannan suna tafi a shiri mai zuwan Allah ya kamar zukan muna godiya ga su baƙin namu Ibrahim Namayo da Sulu Umaru da ko musamman shi Sulu Mumu da Barmu wakilin mu a Yamai da ya haɗa mana wannan tattaunawa. A madadin su dukan Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Mun ba ku lafiya.